به ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 14 ga watan Juma'a da al-Akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 3 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 22 a bangaren lissafi suratul hajj kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka yi gabata wai mai sallah ta magarba yana iya bin sallar isha ko mai sallar isha yana iya bin masu magarba kwarai mai sallar isha yana iya bin wanda ke sallah ta magarba kamar yanda mai magarba yakan iya bin mai sallar isha abinda muke so mu sani ka'ida mai farilla yakan iya bin mai farilla ko ma wacce ce kamar yanda shi mai farilla yana iya bin mai nafila balantana shi mai nafila ya bin mai farilla gaba ɗayan wannan fuska uku ta fuskar dalili kowanne ya inganta na'am
kamar fuli ne ya shahara an sai shi guri ne na sabon Allah sai wani dan uwanka ya je to mutum wannan kamar misali za ka kira wannan kana kana iya zuwa wannan wurin ko ko zai dace
in bukata ta kama na mutum dole ya je wuri wanda bai dace ba a ce ya je to ba laifi ba ne yana iya zuwa amma duk wanda ya haɗu da kai a wannan gu wanda kake kyautata zaton yana iya tuhumar ka ya ce na ga wani abu kaza sai kai masa bayani ga abin da ya zo da kai misali mutum ne ya ci kudinka kana neman inda za ka same shi sai ka ji an ce yana mashaya yana gidan giya kai kunan ne wurin da ake kyautata zaton kadai za ka same shi in ka sake ya huce daga nan sai ta Allah za ka iya tarar da shi can gidan giya ka je ka cimke shi amma duk wanda ya ganka a nan wanda ya san ka sai ka ce a kaji kaji abin da ya zo da ni wuri kaza an gane ko don kada ya yi gaba ya ce ya ga wani a gidan giya dalili akan haka cewa duk inda musulmi yake tsammanin za a tuhumce shi to duk wanda ya ganka a gun to yi kokari kai masa bayani game da dalilin da ya zo da kai wannan gun kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ke itikafi matansa sukan ziyarce shi a cikin dare kuma su da yawa Safiya Allah ya kara mata yadda idan ta ziyarce shi takan dan jima suna tattaunawa in dare ya dan raba maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rakuta domin gidanta yana da nisa game da sauran gidajen sauran matansa. Wata rana maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya rakuta suna tsaye suna dan tattaunawa cikin dare akan hanya. Wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina sai suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mace a tsaye, sai suka ringa sauri suka canza salon tafiya suna duku-duku suna bin rafin katanga. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gansu sai ya ce, ku zo. Suka zo, manzon Allah ya ce, kun ganta ba kowa ba ce, matata ce Safiya. Suka ce, ya Rasulallahi, in ba mu kyautata maka zato na alkhairi da kai, wane ne za mu kyautata mai zato? Ya ce, a'a. Ya ce, ku san da cewa shaitani na gudana a jikin ɗan adam irin yadda jini yake gudana. Maza Allah ya ce, tsoro nake kada shaitani ya jefa wani abu a cikin zuciyarku na sharri, ku hallaka ku yi gaba ku je ku ce kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare da wata mata a tsaye. Wannan abu ne mai sauki ga shaitani. Duk wanda ya munana zato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya hallaka. Manzon Allah ya ce, tsoro nake shaitani ya jefa sharri a cikin zukatanku, ku hallaka shi ne ku yi gaba ku ce kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mata a tsaye a cikin dare. Wannan hadisi shine malamai suka ce dalili ne wanda yake tabbatar da cewa mumini duk inda aka ganka kana tsammanin za a iya tuhumarka, to wanda ya ganka abun ya kokari kai masa bayanin cewa ga abin da yazo da ni. Misali, kai ba mai aure ba, aka ganka da mata ka goyo, kai kuma kanwarka ce ko yarka ce, ko kanwar mahaifiyarka ce ko yar mahaifiyarka dai wadda take muharramanka, wani ya ganka sai kai masa bayani wadda ka ganna tare da ita lokaci kaza ka ji matsayinta game da ni. Duk wanda kake tsammanin zai tuhunce ka, to sai kai kokari kai masa bayani. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo sai ya ce, kun ganta ba kowa ba ce, matata ce Safiya. Na'am. Daga muryarka. To, wani ya je ya ta tambaya ta daban. Salati ibada ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ya za a maka salati, ya ce ga yadda za a maka. An gane ko sanin hanya ya kusan ku. Kuma ta mu ta rage a matsayinmu na masu hankali sai mu zaba ma kanmu. Abin da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wanda mu muka kirkira ko wani ya kirkira, sai ka auna akan mizani na adalci da naka ko da na wani da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanne ne gaba. Kayan duniya in zaka saya, in ka tafi so kake a baka gurjina, gangariya baka san a baka jami, duk wani abu da ka sani jami ne kuma baya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Ban san dalilin da ya hana cewa in ana arwalla ba a magana. Asali, in kana arwalla ya halatta kai magana. Wanda ya ce in ana arwalla ba a magana dole ya zo da dalilin da ya haramta. Sallah ita kadai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa zancen mutane, zancen duniya, ko kuma zance na ƴaƴan adam manzo Allah ya ce baya inganta a cikin sallah. Manzo Allah ya ce ita sallah kaffara ce da yabon Allah da tasbihi da karatun Alkur'ani, kamar yadda hadisi ne ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wani sahabi lokacin da an zo ana sallah, sai wani ya yi atisha, sai ya ce masa yarhamukallah. Sahabai sai suka ƙura masa ido, kowa ya zazzaro ido ya kalle shi sai da agarci me ya sami ku kowa ya fara mun ido suka ringa mushi haka suka ringa buguga wannan ma'ana ya ja baki kare da aka gama sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wani yace ita fa sallah kadai yace kabbara ni da tasbihi da karatun alqur'ani ka san da cewa wani abu na maganganun mutane baya inganta a cikin sallah don haka sallah ita kadai ce baya halatta mutun yayi magana yayi zance a cikin ta domin ubangiji ta'ala ya faɗa wa qulillahi qaniti an gane ko kaga hatta da dawafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin cewa sallah ne illa kasancewar bambancin shi da sallah shi zance na halatta a cikin shi amma duk wanda yace maka a arwalla ba a in ana arwalla ba a magana ko in ana wato ambatan Allah ana addu'a ba a magana to wannan ya zo da wani sabon abu a cikin addini domin asali komai halaka ne sai an samu dalilin da ya haramta dan haka ita sallah abu dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suka haramta yin magana a cikin sallah kawai illa kabbara da tasbihi da karatun alqur'ani su kadai ne an gane ko da addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 62 wanda aya ta 62 na bayani game da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccin sammai da ƙasai da abinda ke tsakankaninsu shi ne Ubangiji na gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa kuma a kadaita shi a cikin ibada me yasa domin shi ke biyan bukatun masu bukata shi ke da mallakar janyo amfani ga bayinsa kuma shi yake da mallakar ije musu duk wani kunci da duk wani tsanani ko kuma yaye shi domin a baya kafin ita ayar yayi bayani dalilai waɗanda suke nuna cancantar shi wato a cikin ibada kamar yanda yake faɗa ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير yace domin wato ubangiji subhanahu wataala shine ubangijin da ke shigar da dare a cikin yini wato sai yinin ya dadu shi kuma daren sai ya ragu kamar a lokacin zafi kenan lokacin da muke a yanzu yini ya fi dare tsawo an gane ko sai yace wa yulijun nahara fil layli kuma shine ubangijin da ke shigar da yini a cikin dare kamar a zamani wanda yake na sanyi domin zamanin sanyi dare ya fi yini tsawo to waɗannan dalilai ne waɗanda suke na kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da nuna kadaitar shi dan aiki ne nashi wanda ba wanda ya isa ya maimaita so da yawa a matsayin mu na ƴaƴan adam wani lokaci zamu samu kanmu a matsayin muna buƙatar mu yi wani aiki a cikin yini inda a ce muna da ikon mu tsawaita yinin da mun tsawaita shi to amma da yake abu ne wanda ba mu da sanya hannu a cikin sa ubangiji subhanahu wataala wanda ya halicci dare da yini shine yake da ikon canza musu lissafi sai yace wa anna allaha sami'un basir kuma lalle ubangiji ta'ala wato mai matukar ji ne game da duk abin da bayinsa ke fada basirun kuma masani ne ko kuma kace mai gani ne game da wato bayinsa da duk abin da suke aikatawa babu wanda ke goyuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace zalika bi anna allaha huwal haqq yace wannan taimako da Allah ya yi alkawari ga bayinsa muminai sai yace bi anna Allah dan ka tabbata Allah huwal haqq wato shine sarki wanda yake matabbacin gaskiya alhaqq suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala dan haka kuma ita gaskiya sifa ce daga cikin sifofinsa. Shi ne ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq, ya ce dan ka tabbata Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne sarki wanda yake matabbacin gaskiya. Me ake nihi da al-haqq? Ma'ana shi ne mai gaskiya, shi ne matabbacin gaskiya, shi kadai ne ya cancanta a bauta masa. Idan ka bauta masa, to kai bauta wadda take ta gaskiya, domin ka aza ibada a mahallin da ya dace da ita, saboda babu wanda ke cancantar a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada sai wanda ke halittar halittu, wanda ke kashewa, wanda ke rayawa, wanda ke azurtawa, ke talautawa, ke janyo amfani, ke ije tsanani ko ya yaye shi. Duk wanda bai isa ba ya aikata ɗaya, wanda baya aikata ɗaya daga cikin wannan, to bai cancanta ba a bauta masa. Ko an bauta masa, to an aza ibada ba a mahallin da ya dace da ita ba. Dan haka yace zalika, dan ku tabbata bi anna Allah huwa al-haqq, ma'ana wannan taimako da Allah ya ma mu'minai alƙawari cewa su suke da galaba akan duk wanda yayi jadin jadin su. Yace bi anna Allah huwa al-haqq, dan ku tabbata Allahn da ya halicci halittu huwa al-haqq, shi ne sarki wanda yake matabbacin gaskiya. Wa anna ma yad'una min dunihi, lalle duk abinda mushrikai suke bauta ma na gumaka min dunihi kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, huwa al-badi, wannan ibada ta su ibada ce ta ƙarya, domin sun sarrafa ibada ga inda bai cancanta ba a sarrafa. An gane ku? Sai ya ce wa anna Allah, kuma dan ku tabbata Allah huwa al-aliyu, shine madaukaki wanda ke sama da kowa da komai da rijali. Daukaka ta fuska uku, daukaka ta sha'ani, wanda lamarinsa lamari ne wanda yake cikakke, babu tawaya, babu aibi game da dukkan al'amuran Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fuska ta biyu, shi yake da daukaka ta rijali akan kowa da komai. Kowa da komai yana karkashin mulkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi yake gudanar da komai, babu wanda ya isa ya fita daga karkashin nihi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da mashi'arsa. Sai abin da yake so yake nihi zai wakana a cikin sammai bakwai da kasai bakwai. Duk abin da Allah bai so ba bai nufa ba, ko da mun so mun nufa, ba yanda za a yi wakana. Daukaka ta uku shine daukaka da zatinsa akan al'arshinsa, kamar yanda ya faɗa ar-rahmanu 'ala al-arshistawa. Shine yace wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, lalle Ubangiji ta'ala wato shine madaukaki wanda ya kai matuka a wajen daukaka. Al-kabir wato shine mai girma, wanda shi yake sama da kowa da komai, kowa da komai kuma ƙasa da shi yake. Wannan aya kamar yadda bayani ya gabata ita ce dalilin da ke tantance mana ma'anar kalima ta la ilaha illallah. Domin da yawa wasu sun fassara la ilaha illallah wato da ma'ana wadda take tawayayya, wanda ba ma'anar ta ba ta hakika kamar yadda ake bukata. Zaka yi wasu sun fassara la ilaha illallah la khalika illallah wa la razika illallah, ba mahalicci sai Allah, ba mai azurtawa sai Allah. Kwarai haka ne, ma'ana ce daga cikin ma'anonin la ilaha illallah, amma ba haka ake nufi ba da ita. An gane ko? Kamar yanda su wasu suke fassara ta la ilaha illallah, ma'ana la hakima illallah, babu wani mai hukunci banda Allah. Wannan ma bangare ne daga cikin ma'anar la ilaha illallah. An gane, amma ba ma'anar ta ba kamar yanda ake nufi. Ma'anar la ilaha illallah, ma'anarta ta gaskiya shine la ma'abuda bi haqqin illallah, ko kace la ma'abuda haqqun illallah, babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu. Domin al-ilah shine al-ma'bud, kamar yanda yace wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Idan aka ce al-ilah bi ma'ana al-ma'bud, la kwa ka'ida abinda take fa'idantarwa shine la ce wanda take nafiyatul lijins, kace la ilaha, kace ka kure babu wani abun bauta gaba daya, sai kace illallah, sai dai Allahn da ya halicci halittu anan kana mai tabbatar da ibada gaba ɗayan ta cewa cancanta ce ga Ubangiji subhanahu wata'ala kaga shine anan Allah yace zalika bi anna Allah huwal haqq yace dan ku tabbata Allahn da ya halicci halittu shine Ubangiji wanda yake na gaskiya kenan shine la ilaha ay la ma'buda bi haqqin illa Allah sai ce wa annama yad'una min dunihi huwal badil lalle duk abin da mushrikai suke bauta ma na guma ka kuma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala huwal badil wannan kariya ce ma'ana domin ibada ce aka sarrafa a mahallin da bai dace da ita ba sai ce wa anna Allah huwal aliyul kabir lalle Ubangiji ta'ala shine madaukaki kuma shine wanda yake mai girma zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala Allahu tabaaraka wa ta'ala alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allaha latiifun khabeer lahu maa fis samaawaati wa maa fil ardi وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ inna al-insana lakafur ubangiji ta'ala ke fada alam tara anna allaha ubangiji ta'ala ke cewa shin baka yi sani ba cewa ubangijin da ya halicci halittu gaba daya anzala minas samaa'i ma'an shine ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai lafazin as-sama kamar yanda bayani ya maimaitu ba so a ba so b ba duk abin da yake reka ya maka rumfa a larabci sunan shi as-sama dan haka sama ake kiranta as-sama girgije ake kiran shi as-sama domin ya daukaka sama da mu ya mana rumfa dan haka rihin daki ma a larabci ana kiran shi as-sama kamar yanda aya ta gabata man kana yadhunnu allan yansurahu allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-samai thumma liyaqa falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yaji dan haka anan in ma kace ubangiji ta'ala shine ya saukar da wato ruwa daga cikin sama ko kace daga cikin girgije duk daya babu bambanci shine yace alam tara shin baka yi sani ba anna allaha cewa ubangijin da ya halicci halittu anzala minas samaa'i ma'an shine ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin girgije fatusbihu al-ardu mukhdarra wato kasa sai ta zamanto mukhdarra wato tsanwa shar a saboda ruwan da Allah ya saukar bayan da ta kikashe ta bushe da Allah ya saukar da ruwa ta kiyanki kasa zuwa wani dan lokaci sai ta yi tsanwa wanda kuma yin haka aya ce daga cikin ayoyin da suke nuna cewa Ubangiji subhanahu wata'ala mai iko ne akan tada alkiyama ya saka ma kowa da irin abin da ya aikata wanda a irin lokacin da muke ciki a yanzu lokaci na rani idan ka fita dokar daji zaka ga dawa a mace yake a gushe yake to amma da zaran damuna ta yi Allah ya saukar da ruwa zaka ga dawa ya dauki tsanwa to wannan dalili ne wanda yake nuna cewa Ubangiji subhanahu wata'ala yana da iko akan rayar da bayinsa bayan surududdige sun zama kasa Ubangiji ta'ala ya dawo da halittarsu kamar yanda suke da kuma ya sakauta ma kowa da irin abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya shine anan dalili ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake bamu daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa an gane ko domin in Allah ya tsayar da ruwa ba wanda ya isa ya saukar da shi kasa idan ta bushe ba wanda yake rayi da ita banda ubangijin da ya halicce ta. Shine yace alam tara shin baka yi sani ba annallaha lalle ubangiji ta'ala anzala minas sama'i ma'an shine ya saukar da ruwa daga cikin girgije fatusbihu al-ardu mukhdarra wato kasa gaba dayan ta sai ta zamanto tsanwashar a sababin ruwan da Allah ya saukar. Sai ya ce inna Allah lalle ubangiji ta'ala latifun mai tausasawa ne game da bayansa na daga cikin tausasawarsa ruwan da yake saukarwa wanda a sababin wannan ruwa da Allah ya saukar wato duk wasu tsirrai suke tsirowa ta hanyar nan muke samun abincin da zamu ci da abincin da zamu ba ta gobin mu. Don haka ya ce inna Allah lalle ubangiji ta'ala latifun mai tausasawa ne game da bayansa. Kina yana daga cikin tausasawarsa kenan saukar da ruwa kamar yadda ya ce Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz. Sai ya ce khabir kuma masani ne game da bayansa babu abin da ke kubiwa wato ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sammai bakwai da kasai bakwai. Ya san kowa ya san komai. Kowa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hure masa iya abincinsa. An gane ku? Duk abinda Allah ya halitta to yana sanar da shi. Dan haka yace khabirun ubangiji ta'ala masani ne game da bayansa. Bayan cewa mai tausasawa ne game da su to yana sanar da su gaba ɗaya babu abinda yake koyuwa gare shi. Idan aka ce khabir an ciro shi ne daga al-khibra. Idan aka ce al-khibra shine kwarewa akan abu, kasan abu ciki da bai. Ubangiji ta'ala masani ne, sani wanda ya kai makura, komai Allah ya san shi ciki da bari. Don haka khabir a Hausa ake kira kenan kwararre kenan, wanda ya kware akan abu ya san shi ciki da bari. Sai ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, shi ne dai ubangijin da ke da mallakar duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya. Mallakar sa ne kuma bayan sa ne. Kaga tunda shi yake da mulkin duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai kuma duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya bayan sa ne, kenan shi kadai ya cancanta a bauta masa. Duk wani wanda ake bauta masa to bai dace ba a bauta masa in banda Allah subhanahu wataala. Shine yace lahu ma fis samawati, shine ubangijin da ke da mallakar duk abin da ke cikin sammai bakwai wa ma fil ardi, duk abin da ke cikin kasai bakwai mallakar sa ne kuma bayan sa ne. Sai ya ce wa inna Allah lalle ubangiji ta'ala lahuwal ganiyu, shine mawadaci wadata wadda ta kai matuka. Sai ya ce alhamid, kuma shine abin yabo akan duk abin da yake aikatawa, ko kuma ka ce alhamid wato shine wanda yake wato al-Hamid kenan abin yabo, wanda in ma ba ku yabe shi ba to yana da bayi na musamman wanda ba sa fatara game da yabansa da bauta masa. Kaga bayan ya nuna mana cewa shi yake da mallakar duk abin da ke cikin sammai bakwai da duk abin da yake cikin kasai bakwai, tare da haka kuma yace mu bauta masa, to kada mu yi zaton cewa in mun bauta masa mun kara shi da wani abu, ko in ba mu bauta masa ba mun rage shi da wani abu. Bautar ne bauta ba ta daɗa Allah subhanahu wa ta'ala da komai, kamar yanda kafircin kafiri baya rage ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai. Saboda duk abin da ka sani abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya nashi ne, baya da buƙatar komai a wajen kowa, kowa da komai mabuƙata ne zuwa gare shi. Don haka ya ce wa inna Allah, don mu tabbata cewa ubangiji ta'ala lahuwal ganiyu shine mawadaci alhamid, kuma shine abin yabo, in ma ba mu yabe shi ba to yana da bayi na musamman waɗanda ba sa fatara game da yabansa. Sai ya ce alam tara shin baka yi sani ba, shin baka ga da baka yi sanin annallaha sakhara lakum ma fil ardi, cewa ubangiji ta'ala shine ya hore muku duk abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya. Duk wani abu da ka san cewa duk wani abu da Allah ya halitta a cikin ƙasa to Allah ya hore mana shi kamar yanda yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ubangiji ta'ala shine ya halitta muku duk ya halicci duk abin da yake ban ƙasa gaba ɗaya saboda ku shine anan Allah ya maimaita mana yace alam tara shin baka yi sani annallaha lalle ubangijin da ake kiran ku zuwa bauta masa sakhara lakum ma fil ardi shine ya hore muku duk abin da ke cikin ƙasa duk waɗannan abubuwa da muke da dama muke da iko a kansu ubangiji subhanahu wata'ala ne ya hore mana in ba dan horewa ta ubangiji subhanahu wata'ala babu yanda zamu iya da su sai yace wal furka shine ubangijin da ya hore muku jirage ko kuma mu ce jirgi tajri fil bahari wanda ke gudana a cikin teku shine kenan wato ubangiji subhanahu wata'ala shine ya hore mana shi bi amrihi wato da izininsa in ba dan horewa ta ubangiji subhanahu wata'ala yaya za a yi wato jirgi na ruwa mutum ya hau kuma har ma ya lauta masa kaya tare da cewa wani batan idan aka masa lodi za a yi wata shidda kafin a gama masa lodi kuma za a yi wata shidda kafin a sauke da ku da kayan da kuka ɗauko ku hau kuma wannan jirgi Allah ya hure a kan teku gaya iska ce take kaɗa shi kuma duk inda kuke so daga wannan gaba zuwa wannan gaba za ku tafi an gane ku da iska ce ubangiji subhanahu wata'ala yake gudanar da wannan jirage a cikin teku kamar yanda yake cewa wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal'ana in yasha'a yuskinir riha fayadhlalna rawakida ala dhahri inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur ubangiji ta'ala yace wa min ayatihi yana ɗaya daga cikin yana daga dalilan da suke nuna kadaita ta ubangiji subhanahu wata'ala shine yace al-jawari fil bahri kal'ana su ne jirage ga sunan yadda ka san manyan duwatsu wato a cikin teku wani jirgin idan ka hango shi a cikin teku za ka yi tsammanin wani gingirme mai dutse ne sai ya ce in ya sha'a yuskinin riha idan Allah ya ga dama sai ya kwantar da iska ya zamanto ba ta bugawa fayadhlalna rawakida ala bahri waɗannan jirage sai su zamanto ga su a tabbace wato a kan teku ba sa gaba ba sa baya idan Allah ya ga dama sai ya kwantar da iska jirgin sai dai ya tabbata ana amma ba zai yi gaba ba zai yi baya ba har a kai lokacin da zai halaka to kaga wannan horewa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan jirage na ruwa mu lauta musu kaya kuma mu hau ubangiji subhanahu wata'ala kuma da ikonsa ya ringa gudanar da wannan jirgi a cikin teku da wata iska wadda take kadawa daga wannan gaba zuwa wannan gaba wannan gurewa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala tsakuwa za ka ɗauka wadda bata wuce girman wake idan ka jefa cikin teku nutsewa za ta yi amma za ka ga jirgin da ya kai wata girman wata unguwa ga ya allauta masa kaya jama'a sun hau kuma ya ki nutsewa wa ya hana ya nutse ubangiji subhanahu wata'ala to shine anan yace wal fulka ubangiji ta'ala shin baka san da cewa ubangiji ta'ala shine ya hore muku jirage na ruwa ta jari fil bahari wanda ke gudana a cikin teku bi amrihi da umarninsa kaga wannan umarni ne na ubangiji subhanahu wata'ala izinin shi ne ke sa jirage ke tafiya wato a cikin teku sannan sai yace wa yumsikus samaa shine ubangijin da ke rike da wato samaniya an taka alal ardi wato dan kada ta fado alal ardi akan kasa ta halakar da duk abin da ke karkashin ta illa bi iznihi sai dai da izininsa inda ya so sama ta runtu ta halakar da duk wanda ke karkashin ta da ta runtu amma saboda tausasawa game da bayinsa ubangiji ta'ala shi yake rike da sama ya hana ta rutu saman nan da Allah ya halicce ta ne babu wani ginshiki da ya tukare ta kamar yanda yake fada khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha Ubangiji ta'ala shine ya halicci sammai ba tare da wani ginshiki da yake tokare ta, kuma wannan sama shine ya rike ta ya hana ta runtu ta fado ta halakar da wanda ke karkashin ta. Wannan duka kudura ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma wanda ke nuna mana shi kadai ya cancanta a bauta masa. Dan haka a can cikin suratu Fatir, kamar yadda zamu iske, na faɗa inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Ubangiji ta'ala shi ke rike da sammai bakwai da ƙasai bakwai, an tazula don kada su gushe. Inda Allah ya ga dama ƙasar nan da ta yi raurawa, gaba ɗayan abin da yake kanta na halittu gaba ɗaya ta halakar da su. Saman nan da ta mana rumfa, inda Allah ya ga dama gaba ɗayan ta sai ta runto ta halakar da abin da ke ƙarƙashinta. To amma da ya halicci sama ya tsida ta ba tare da gimshiƙi ba, kuma shi yake rike da ita, shi ya hana ta faɗo. Inda ya ga dama, to da ya bar sama da ta faɗo ta halakar da wanda ke ƙarƙashinta. Ita wannan ƙasa da Allah ya halicce ta, shi ya kange ta da duwatsu, suka zame mata turaku, ko mu ce suka zame mata kusoshi waɗanda suka ɗaure ta ba ta raurawa. Inda Allah ya ga dama ƙasar da ta yi girgiza gaba ɗaya wanda ke kanta ta halakar da shi. Shi ne anan ya ce wa yumsiku sama'a, shi ne Ubangijin da ke rike da sama, an taɓa a alal ardi, don kada ta faɗo a kan ƙasa ta halakar da jama'ar da ke bayanta. Don haka Ubangiji ta'ala yake rike da ita, sai ya ce illa bi izini, sai dai da izininsa. Kenan inda ya so, to da ya saki sama ta faɗo ta halakar da wanda ke ƙarƙashin ta. Sai ya ce inna Allaha bin nasi, don ku tabbata Ubangiji ta'ala game da bayansa da ra'ufun, mai matukar tausasawa ne, rahimun, kuma mashiƙai ne game da su. Duk abubuwan da muke masa na rashin ɗa'a, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jimre, yana jiran mu a madakata, don haka bai damƙe mu ba da wannan laifi namu. Inda Allah ya ga dama, to da ba wanda zai kai labari. Kamar yadda can yake cewa, inda a ce Ubangiji ta'ala na kama mutane da laifinsu, to ma taraka ala zahriha min dabba, dide da wanda ke tafiya a ban ƙasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bai bari ba, da gaba ɗaya Allah ya halakar da bayinsa. Inda a ce a sababin laifin da suka aikata kai tsaye, Ubangiji ta'ala na damƙar bayi, to da babu wanda zai rage a ban ƙasa mai tafiya. Wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tausasawa game da bayinsa, kuma dalili ne daga cikin dalilan da ke nuna mana dai shi ya cancanta mu bauta masa, kada mu sanya masa abokin tarayya a cikin haƙƙinsa. Sai ya ce wa huwa allazi ahyaku, shi ne dai Ubangijin da ya rayar da ku daga babu. A da babu mu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce mu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Kamar yadda kuma Ubangiji ta'ala yake faɗa ga annabi Zakariya alaihi salam, yake cewa wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shari'a, kar ka manta ni ne na halicce ka gabanin haka baka zamanto komai, a babu kai da na samar da kai, don haka kar ka yi mamaki kana matsayin dattijo zan iya samar da ni, mai iko ne akan samar da ɗa tsakankaninka da matarka. Shi ne ya ce wa huwa allazi ahyaku, wato shi ne dai Ubangijin da ya rayar da ku, ma'ana ya samar da ku daga babu. Sun mamitu, sannan kuma shi ne ke karɓar rayukanku idan ajalinku ya kai. Sun mayuhiku, sannan kuma shi ne wanda ke rayar da ku a yinin alkiyama, domin ya sakauta muku da irin abin da kuka shuka a rayuwarku ta duniya. Sai ya ce innal insana, lalle jinsi na mutum lakafur, mai matukar butulci ne game da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Waɗannan abubuwa da Allah ya zano mana a baya, har aka zo kan wannan, ni'imomi ne daga cikin ni'imominsa, wanda kowace ni'ima ya zama wajibi a kanmu mu gode ma Ubangiji. Kaga idan muka ɗauka shigar da dare a cikin yini da shigar da yini a cikin dare, wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah yana tsara mana rayuwarmu, an gane ko? wani lokaci yini yayi tsawo dare ya zamanto gajere, wani lokaci dare ya zamanto dogo, sannan kuma yini ya zamanto gajere. Wannan akwai hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da yin haka, kuma saboda maslaha tamu ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tsara mana haka. Haka ruwa da Allah yake saukarwa daga cikin girgije, dokar daji ya kwashi tsanwa, Allah ya fitar da tsirrai mu samu abincin da zamu ci mu ciyar da dabbobinmu. Karma min wannan ita ma ni'ima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya zama wajibi, wato mu gode masa. Haka ibadar da ya shar'anta mana cewa mu yi masa da'a, kuma tare da cewa shi mawadaci ne, ibadar mu ba ta kara shi da komai, butulci mu baya rage shi da komai, wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan mu ya shar'anta mana wannan ibada, wanda in har mun bauta masa amfanin ibadar zai dawo kanmu a nan duniya da makomanmu na lahira, wanda ya zama wajibi mu gode masa. Haka kuma hore mana duk wani abu wanda ke cikin ƙasa da waɗannan jirage da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya hore mana na gasu suna gudana a cikin teku da izini na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ni'ima ce mai girma daga cikin ni'imominsa. Saman nan da Allah ya halicce ta ta yi mana rumfa, Ubangiji ta'ala ya saka wasu halittu a cikinta, ga rana ga wata, wanda suna tafiya a lissafi don mu san yanda za mu tsara lokatanmu. Ga wannan samaniya da Allah ya mata kawa da taurari, ya keta samaniya take zubar da ruwa da sauran ni'imomi waɗanda ba su wanda ba a iya lissafawa. Wannan gaba ɗaya ni'ima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya zama wajibi mu gode masa. Don haka kuma a nan sai ya nuna mana kuma shi ne ya samar da mu daga babu. Kaga samar da mu wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ba dan yana buƙatar taimako da agaji namu ya halicce mu. Sannan kuma kasancewar ya tsara mana kwanuka na rayuwa wanda in sun kai dole mutum zai koma zuwa ga Ubangijinsa. Sannan kuma a ranar kiyama duk abin da muka aikata a rayuwar mu ta duniya Allah zai rayar da mu, kuma sannan ya sakauta mana sakamako wanda yake na adalci. To dan haka wannan dukkan su ni'imomi ne, amma tare da haka sai Allah ya ce innal insana lakafur, lalle iri na mutum mai matukar mutunci ne ga Ubangijinsa Subhanahu wa ta'ala, wanda ya zama wajibi mu gode masa, amma mun takaita a wajen godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sannan sai ya ce li kulli ummati, wato na ga kowace al'umma, ja'alna mansakan, Ubangiji ta'ala ya ce mun hure mata mansakan, wato wurin ibada. Idan aka ce mansak, wato shi ne wuri wanda yake na ibada, ko ka ce mansak, wato wuri wanda yake na yanka, wanda ake yanka dabba domin neman kusaci ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda wato Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanya mana inda za mu yi yanka mu kusance shi da wannan yanka ita ce Mina, to haka kowace al'umma daga cikin al'ummun da suka gabace mu Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya hure musu wurin yanka, ko kuma ka ce mansakan, wato wurin ibada kenan. Don haka ayyukan haji gaba ɗayansu ake kiransu manasik, ake cewa manasikul haji. An gane ko? In aka ce mansak kenan wurin ibada, amma asalin mansak a Larabci dukkan wani wuri wanda aka saba aikata wani aiki abun, sawa'an aiki ne na alkhairi ko na sharri, shi ne ake kira da mansak. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce li kulli ummatin, na ga kowace al'umma, ja'alna mansakan, Ubangiji ta'ala ya ce mun sanya mata mansakan, wurin ibada, ko ka ce wurin yanka, kumnasiku, wanda su suke yanka abun, kamar yanda mu aka hure mana cewa Mina ita ce wurin da za mu zo mu yanka hadaya. Ubangiji ta'ala ya ce fala yunazi'unnaka fil amr, kada su yi jayayya da kai fil amri, wato game da wannan al'amari wanda Ubangijinka ya shar'anta maka shi ne cewa alhazzai su zo su yanka hadayarsu a nan Mina. Domin su mushrikai suna jayayya da mu'minai cewa wai me yasa kuke cin abin da hannunku ya kashe, kuma ba kwa cin abin da Allah ya kashe. An gane ko wai me yasa abinda ka yanka da hannunka kai ka kashe kake ci kuma abinda Allah ya kashe kuma baka ci kaga wannan duka wani abu ne wanda yake na shubha na wahayin shaytani wanda suke fama su ji fama mu'mini to shine anan ubangiji ta'ala yace fala yunazi'unka fil amri kada su yi jayayya da kai game da wannan al'amari na yanka ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya sharanta maka kai da al'ummarka sai yace wad'u ila rabbik ka dai ci gaba da kira zuwa tafarkin ubangijin ka cewa a kadaita shi a cikin ibada innaka la'ala hudan lalle kai kana kan shiriya mustaqim kana kan tafarki mustaqim wanda yake madaidaici wanda babu karkata a cikin shi shine wannan addini da ka zo da shi an gane ko nan ubangiji subhanahu wata'ala na bada shaida ga manzansa cewa yana kan tafarki wanda yake madaidaici shine ubangiji ta'ala ya ce masa wad'u ila rabbik kai kira zuwa kadaita ubangijinka a cikin ibada innaka la'ala hudan lalle kai kana kan tafarki abinda ake nihi da hudan anan shine as-sirat kana kan tafarki mustaqim wanda yake madaidaici wa in jadaluka ubangiji ta'ala ya ce in har sun yi jayayya da kai akan wannan al'amari da ka zo da shi ka ce ayi kaza su kuma suka ce a kaza za a yi kuma abinda suka ce ayi sabanin abinda Allah yake so ne ubangiji ta'ala yace wa in jadaluka in har sun yi jayayya da kai fa kul ka ce da su Allahu a'lamu bima ta'malu Allah shine masani game da abinda kuke aikatawa an gane ko Allah ya shine masani game da abin da kuke aikatawa kuma abin da kuka aikata shine za ku ga sakamakon shi a gobe kiyama sai yace Allahu ya hukumu bainakum ubangijin ku shine zai yi hukunci bainakum tsakankanin ku yawmal kiyamati a ranar kiyama fi ma kuntum fihi taktaliqun game da abin da kuka zamanto a cikin sa kuna sabani an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala shine zai yi hukunci tsakankanin ku a ranar kiyama a ran nan za ku tantance wane ne mai gaskiya wane ne magareci in har a yau kun kasa bambanta wane ne mai gaskiya wane ne magareci to a ranar kiyama idan Allah ya yanke hukunci tsakankanin ku da ku da waɗanda kuke ja'in ja da su sune mu'minai to za ku gane da ku da su wa yake kan gaskiya wa yake kan ƙarya shine yace Allahu ya hukumu bainakum ubangijin ku shine zai yi hukunci tsakankanin ku yawmal kiyamati a ranar kiyama fi ma kuntum fihi takhtalifu cikin abinda ku ka kasance kuna sabani a cikin sa shine na al'amarin addini sai yace alam ta alam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard shin wai baka san da cewa ubangiji ta'ala shike da sanin duk abinda ke cikin samai bakwai da kasai bakwai duk abin da yake cikin samai bakwai da kasai bakwai na halittu ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da su babu abin da ke buguwa gare shi sai yace inna zalika fi kitab sanin duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai na tabbace fi kitabi na a cikin littafi na lauhul mahfuz gaba daya Allah ya rubuce inna zalika 'ala Allahi yasir kuma sanin haka abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko abu ne wanda yake mai sauki ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aya kamar yadda bayani ya gabata tana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana da maratibul imani bil qada'i wal qadar martabobi na imani game da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa na daga cikin maratib kin shine dole sai mun yi imani game da cewa duk wani abu wanda ke cikin samai bakwai da kasai bakwai gaba daya ubangiji subhanahu wata'ala na sanar da su kuma ya rubuce ya tabbatar da su a cikin littafi wanda yake na lauhul mahfuz an gane ko komai da kowa daidai da motsa kafa da zaka yi ubangiji subhanahu wata'ala yana sani da cewa wani dan wani a lokaci kaza zai motsa kafarsa kuma wannan motsa kafa da zaka yi kafin Allah ya halicci saman bakwai da kasan bakwai da abin da ke tsakankanin su na halittu da shekara 50,000 tuntuna Allah ya rubuce shine yace alam ta alam shin baka yi sani ba annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard lalle ubangiji ta'ala na sane da duk abin da ke cikin samai da kasai gaba daya ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance komai Allah ya kewaye da sani shi sai yace inna zalika sanin duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai gaba daya fi kitabin Allah ya rubuce ya tabbatar da shi a cikin lauhul mahfuz shi ne sai yace inna zalika Allah ya sani rubuce duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai abu ne mai sauki ga Ubangiji subhanahu wataala dan haka wannan aya makamanciyar ta na cikin suratul hadid ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir Ubangiji ta'ala yace duk wani abu da ke samuwa na musiba bai samu ba a ban kasa ko a karan kanku illa fi kitabin face samuwar wannan musiba yana tabbace a cikin littafi na lauhul mahfuz min qabli an nabra'aha kafin mu halicci halittu kafin Allah ya halicci halittu tunan Allah ya kaddara duk abin da zai same ta an gane ko kafin ya halicci halittar tunan Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara komai kaga yanzu misali kai ne ka zo fili ne kake son zaka yi gini kafin kai gini ka kaddara cewa gaba ɗayan abin da zaka tsara hatta da irin kalan fentin da zaka ma a wurin gaba ɗaya komai ka kaddara cewa kaza zan yi kaza zan yi kawai lokaci ake jira in ka riga kai kenan wannan kazartas amma kafin kai kana iya canza lissafi kace kuma kaza zan yi kenan in aka ce a takadir shine ka ringa daidaita abu ka daidaita zan yi kaza ka kara ka rage ka kara ka rage ka canza ka zo da wannan shine ake kira da at-takadir in aka ce al-qada shine zartaswa Ubangiji ta'ala ya kaddara komai kuma ya riga ya zartar kawai komai lokaci yake jira a wajen Ubangiji subhanahu wataala dan haka yace wa kullu shay'in ahsaynahu li imamin mubin imam ai fi kitabin mubin shine yace inna zalika fi kitab lalle haka na tabbaci a cikin littafi na lauhul mahfuz inna zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Ubangiji subhanahu wataala sai yace wa ya'buduna min dunillahi mushrikai na bauta ma wani ba Allah da ya halicce su ba ma lam yunzil bihi surqana abinda Allah bai saukar da wata hujja game da bauta masa suna bauta ma abinda Allah bai saukar da wani dalili cewa a bauta masa wa ma laysa lahum bihi ilm kuma suna bauta ma abinda ba su da sani game da shi domin bauta ce suke akan jahilci suna bauta ma wani Allah akan tsabar jahilci domin ba su da wani ilimi wanda ke nuna cewa sun cancanta a bauta musu Ubangiji ta'ala yace wa ma lil zalimina min ansar wa ma lil zalimina min nasir Ubangiji ta'ala yace mushrikai wato ba su da wani mataimaki wanda zai hana Allah ya azabtar da su a gobe kiyama kaga duk wani abu da ake bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wataala to babu wata hujja wanda ke nuna cewa ya cancanta a bauta masa domin Allah bai taba saukar da wata hujja na game da cewa a bauta ma wani ba shi ba sannan wa ma laysa lahum bihi ilm duk wani wanda ke bauta ma wani ba Allah ba to ba shi da wani ilimi wanda ke nuna cewa wannan abin da yake bauta ma cewa ya cancanta a bauta masa bauta ce akan tsabar jahilci da wauta shine yace wa ya'buduna mushrikai suna bauta ma min dunillahi wani ba Allah ba ma lam yunzil bihi surqana abinda Allah bai saukar da wata hujja game da bauta masa wa ma laysa lahum bihi ilm abinda kuma ba su da ilimi game da wato bauta masa da suke kenan abinda ba su da wani ilimi wanda ke nuna cewa a bauta masa sai yace wa ma amma ai kaga Ubangiji subhanahu wataala muna da ilimi wanda ke nuna kada mu kuskura da muke Allah ya gafarta mana
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.